أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق للناس والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. ورضي الله تبارك وتعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلدين بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد أنقوى ما تكلمه بثورة رمه na mana sallama irin ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Yau talata 4 ga watan Ramadan hijira 1441 wanda ta yi daidai da 4 wanda ta yi daidai da 28 ga watan 4 2020. Za mu ci gaba da tafsirin mu kamar yadda muka saba daga wannan cibiya ta Hadith Rasul Foundation for Islamic Thought and Culture da take garin Bauchi. Kamar yadda muka faɗa, program na bana za a rinƙa watsa shi ta WhatsApp da kuma ta Facebook ta tashar muta Hadith Rasul Television. Sannan kuma ana saka shi a Albarka Radio daga ƙarfe 7 zuwa ƙarfe 8 na magariba. Sannan kuma ana sa shi a ATAP FM Radio daga ƙarfe 11 zuwa ƙarfe 11 da rabi. Sannan kuma ana sa shirin muna Nikoi da Himmar Magabata shi ma a ATAP FM Radio daga ƙarfe 4:30 zuwa ƙarfe 4:45. Sannan NTA Bauchi suna sakawa daga ƙarfe 3 na yamma zuwa ƙarfe 4. Sannan kuma Club FM suna sakawa daga sun buɗe tashansu da safe. Wannan gurare su ne za a rinƙa sauraronmu insha Allah. Da wanda suke yawan bugu waya suna tambayar cewa ba sa jin shirinmu saboda sun saba da VRC. VRC ne bana kun san yadda take. Allah ya sa mu dace. Wannan tafsiri ana yin sa ne a zawiyar Madinatu Takawa a wani studio da muka tanada wannan tasha ta talabijin. Don haka masu cewa ina za su je su same mu bana babu zuwa a zauna a saurari tafsiri. Bana ana yi ne daga mai tafsiri sai mai ja sai kuma 'yan jaridu da suke ɗauka. Don haka kawai 'yan uwa a yi haƙuri a saurare mu a waɗannan tashoshi wurin da za a rinƙa ji. Kenan in ji kake son ka yi za ka ji mu a waɗannan rediyoyi. In ganin mu kake so ka yi za ka gan mu a ɓangaren nan guda biyu, social media da kuma NTA. A yi haƙuri da wannan. Kuma wannan ɗin shi ne tafsirin shi yake wakiltan masallacinmu na Juma'a na ƙofar Wunci wanda yake gidan Alhaji Barau. Kuma shi yake wakiltan masallacinmu na Madinatu Takawa da yake a unguwan Sarakuna. Ina fata waɗannan bayanai sun gamsar da masu sauraro. Allah ya yi mana wannan bala'i. Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya kare mu daga dukkan musiba, daga dukkan cuta, waɗanda suka rasu Allah ya musu gafara. Kamar yanzu nan nake jin labarin rasuwar Sheikh Tijjani Sukuyola na Kano, Allah ya masa gafara, Allah ya kyautata makwancinsa, Allah ya sada shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون.
نعم دام أجي من شدونا سورة سورة نوح عليه السلام كما هر من فسر آية فرقو إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. Za mu tashi aya ta biyu. Qala ya qaumi inni lakum nadhirun mubin. Sai annabi Nuhu ya tsaya da mas'uliyar da Allah ya dora masa, saboda dama an gaya masa anan zir qaumaka, ka je ka gargadi mutanenka ka kira su zuwa ga addinin Allah. Kuma dama mas'uliya ta annabi shine al-inzar والتبشير. شين يفارة التوى يا قومي إني لكم نذير مبين. يفارة الإنذار كنا قبل التبشير. سوى دعك أتبع آية القرآن برغتي يزو كافن بشارة هو بشارة يزو كافن غرغتي. أما تكا أنباوا مسؤولية الله دورا متكنا الإنذار والتبشير. A gaya maka abubuwan da ya kamata ka nisanta masu muni da kake kai, kuma idan ka nisanta bil muqabil, to menene kuma jaza'in da za a baka, wani sakamako za a baka saboda biyayyan da kai. Ko da yake a wurin Allah subhanahu wa ta'ala ba dole ne ya biya ka ba, ba dole ne ya saka maka ba, amma wannan rahaman ta Allah kawai ya ga cewa in ka bi shi zai saka maka, ba dan haka ba halittar ta ne kawai cewa shi ne Ubangijin da ya kera ka, ai wajibi ne gare ka ka yi biyayya gare shi. Shi ya sa ma a wani hadisi wanda shi ne da yawa wasu daga cikin masu kukan wasu malamai da su fahimta ba, kunda malamar suka dogara sai ai malami yana cewa ba ruwansa da aljanna, ba ruwansa da wuta, ba ruwansa ba ne. Ma'ana cewa al'abdu yanbaghi an ya'budu rabbahu ibadatan tushkiruhu bi annahu yu'addi wajibahu. Bawa ya waje bane ya bauta wa Ubangijin sa irin ibadan da za ya ji a ransa yana bada abin da ya waje bane a kansa, ba yana yi ne kamar dan fangila ba. Wancan alheri da Allah ya tanada haka ne, amma ko bai tanada maka ba ko ya tanada maka wajibi ne ka yi. Aljanna ko dama falalan Allah ne za ta saka shiga, kamar yadda ya zo a cikin hadisi bawan da ya Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ka shiga aljanna da falalata, sai ya ce da aiki na zai ya Ubangiji, sai Ubangiji ya sa a auna masa aikin nasa, aka sa wannan aikin nasa a mizani, aka sa kuma wata falala daga cikin falalan Allah baya daya a wani mizani, duk sai ta ne jari wannan aiki nasa. Karshe dai ya rusuna ya dawo su ya kuma yake ya Ubangiji da falalanka. Kuma idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk kimmansa da mukaminsa ya suka da yace ba wanda ba yace malikum man yuskinul amal bil janna, babu cikin ku wanda aikin ku zai shigar da shi aljanna. Sahabbai suka yi mamaki suka ce wala anta ya rasulullah, suka ce har kai ya manzon Allah, sai ya ce wala ana illa an yatazammadani Allahu bi rahmati, har ni ma sai in Allah ya runnuke ni da rahmarsa. Saboda haka ashe karmasu idan da ya wanda kamakon aikin da take ce aljanna a rahmar Allah shi take amfana da ita a aljanna domin ko biya ne ma shekara nawa kai a duniya a ta san ta dai dari biyu inda za a samu wanda ya dari biyu a zamanin mu to shekara nawa ne a cikin aljanna shekara nawa kai a duniya a ta san ta dai dari biyu shekara nawa ne a aljanna rayuwa ce kalibi na jiha abadan a ce ko da sau goma goma sai a biya ta sai da shekara dubu biyu ko da shekara miliyan biyu a sallame ta in ma an nimanta maka ce saboda haka wannan magana da malamai suke yi suna yi na biyu ta ilimi bai kamata wanda baya da ilimi ya rinka sa barci a ciki ba to aikin dai annabi shi ne al-izar wal tajhid to ya tsaya da mas'uliyarsa mas'uliyarsa ta farko shi ne al-izar kada yace ya kome ya ku mutane na inni lakum nazirun mubin ni ne gargadi ne gare ku ne bayyanar muku da gargadi yayi ka ya kasa wato kiran nasa zuwa gida gida amma a dunkula a wuri daya misali sai yace alhamdulillah wattaquhu wa atiuhu asalin aikan da ake aka masa zuwa gare shi za ka duba abinda ya wajahar musu wato a kiran da ya wajahar musu shi ne kira na abu guda uku duk kuma saboda hikimar Allah aka tattara ta a cikin aya guda daya na farko alhamdulillah ku bauta wa Allah ku duk annabi aikin sa kenan kira zuwa ga bautan Allah subhanahu wa ta'ala wannan duka annabawa sun yi da ittifaqi a kan wannan babu wani annabin da shi kiransa ya gaji wasu shari'a shari'o'i daban-daban da bautan Allah wato kamar yadda malamai da yawa suke fassara suke bayani a kan aikin manzo sukan ce an aike shi ne domin mutanen su suna kaza don ya hana su wannan manzon an aike shi ne domin mutanen su suna kaza ya hana su kamar annabi Lutu a hana luwaɗi kamar annabi Shu'aibu a hana sauya mudu da dai sauransu to amma wannan abin fa da aka aike shi don ya hana su din ba shi ne primary assignment ɗinsa ba wato abinda ake nufi bayan maganan kira zuwa ga kaɗaita Allah to shi ne wannan aikin da ya biyo baya duk wani annabin Allah farkon kiransa kira zuwa ga kaɗaita Allah kira zuwa ga tauhidi bauta wa Allah shi kaɗai kar a haɗa wani abu daban da Allah a bauta mu kar a bashi ibadar a ba mu wani Allah ta tokam abu wanda kwata-kwata ba Allah ma su a guri duk wanda yake ba Allah dai yana bautar son zuciyarsa kenan ko yana bautar yanayi shi ma dai yana bautar ne yana shirka ne wanda yake akwai Allah akwai wani kuma shi ma daidai yake da Allah shi ma shirka yake yi yana haɗa Allah da wani kenan a cikin bauta wanda ya kwace wani abu daga cikin kudura ko ƙarfi ko iko na Allah ya raba tsakanin Allah da bawa nan ma haka ne wanda ya kirkiri ɗaya bawa Allah nan ma haka ne saboda haka farkon mas'uliyar annabawa shi ne kira zuwa ga kaɗaita Allah kaɗaita shi yana nufin bauta masa shi ne alhamdulillah an yi gudunmawa wato ku bauta wa Allah wato ku kaɗaita shi da ibada shi ne ma'anar an yi gudunmawa ma aiki ya sa malamin da sai su da sai ayi wajibu gudunmawa ku kaɗaita Allah shi ne ma'anar an yi gudunmawa ba wai ku bauta wa Allah kuma kuna bautan wani sa ba wannan shi ne mas'uliyarsa ta farko ibadatullah wanda kuma shine mas'uliyar da take yi ku ji tsoron Allah bautar Allah tana maganar tauhidi da ibada abin da yake dukkan bangarorin tauhidi da abin da yake dukkan bangarorin ibada sunna sunnata ko azumi sunan da ake addinin mu na musulunci wanda kuma suna maganar bin dokokin Allah ku kiyaye Allah kar ku saba masa da tsawa ta dauki bangaren duk abin da ya shafi abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kai na mu'amalatu kai abin da ya ce tabari na mu'amalatu kabari abin da ya ce kai na abin da ya shafi rayuwanka cinka shanka suturanka yadda ya ce kai su to kai a haka abin da yake tabari sanitanta na abadan da suke kewaye da kai na ci ko na sha ko na tabawa kanitanta kuma kana yi jinta da kana jin umarnin Allah ne subhanahu wa ta'ala dan kana yi daidai da yanda Allah subhanahu wa ta'ala ya bada umarni to wannan shine mas'uliyar da don da yawa wanda yake ya abudu Allah wa la yashri yana bautan Allah amma ba ya tsoron Allah zai ci haram zai yi zina zai yi kata zai ci bada zakka amma yana bautan Allah ya yarda Allah shi kaɗai ne yana sallah yana azumi yana zakka wataƙila ne zai aikin hannu amma kuma baya tsoron Allah dan baya bin awamirullah kuma baya nisantar nawahihi wannan ita ce mas'uliya ta biyu tsawon Allah bin tsoron Allah wa fi huni ku bini wannan shi ke mas'uliya ta uku wanda Annabi Nuhu ya kira mutanen sa zuwa gare shi biza cikin ma amarahum bihi kuma na hahu anhu abin da yake jiji abin da yake zubai zubai da za su bauta wa Allah su ji tsoron Allah su gidin annabin su ko ba su fita abin da aka umarci annabin su ya jira su zuwa gare su ba kuma imanin su bai tabbata ba don haka a kowace al'umma sai ta yi imani da abin da annabin ta yi zo da shi kuma sai ta ji annabin shi ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah sai kwace biyayyar sama gaba ɗaya ya danka a hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita manya fi rasula fa man ata Allah wanda yaji manzon Allah ai shi ne wanda yaji Allah ba ya zama sai ni ina bin Allah ina bauta ina sallah ina azumi ina zakka ina kaza amma ni ba ruwa na da Allah da a'udhu billah har yanzu ba ka zama musulmi ba sai ka tabbatar da cewa biyayyar ka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin ba za ka ji Allah ba sai ta wasiƙan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka mun saka ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin komai mun yi ne yake gane haka yadda da haka dan haka masu nuna cewa a annabi shi kaman mutum ne kawai ya riga ya nuna saƙo a wurin jilla wasu ma sai ai kaman a kawo ma wasiƙa ne ambulan idan ka gane ka ɗauki takardar ka karanta da shi da alƙur'ani shi ke ne ya wadatar da kai waɗannan duka ba musulmi ne na gari ba sai tabbatar da musulunci su ya shiga ba sai sun yarda cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ne wasiƙa tsakanin da Allah cikin dukkan komai kuma duk wasu bayan Allah da za a yi sahabbai ne waliyai ne malamai ne na gari dukkan wasilar su shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wasilar sa bane to ma ba musulunci yake ba balle ai maganar darajar sa balle ai maganar kiman sa balle ai maganar girman sa نعم يبذل لكم
يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون
نعم wannan daraje na inzari kenan al-ibudullah wa taquhu wa fihi sai daraje na bushara menene jazai na wanda abadallah wa taqahu wa ta'a nabiyahu jazai wanda yayi annabi nuhu Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a harshen annabi nuhu yace ya gafir lakum min dhunubikum Allah subhanahu wa ta'ala bil muqabil zai gafarta muku dhunubanku nan zai gafarta muku dhunubanku ne a guba da fassarar da yawa daga cikin malamai min din nan a wajen malamai suna kallon da kallo iri-iri suka ce a ce ya gadi lakum min dhunubikum haka dai min din ka zo min din ka fanni ya ce wa magana don haka kawai zai gafarta muku dhunubanku wasu malamai abinda suka faɗa ya ce wasu malamai suka ce min din nan za'ida sila ce ta yi ta kuma za'ida wato ƙari amma da yawa daga cikin malamai da tafsiri da na addini suna ganin nauyin ka ce a cikin alƙur'ani akwai wani abu ƙari za'i don haka ba la yuhaddiduna zalika daga cikin wanda yake za'ida ce akwai kamar Imam Suddi shi yake mintin nan za'ida ne wani malami wasu sauran malamai sun ce bai halatta mu ce wani za'ida ba domin min la tuzadu bil wajibi min ba kara ta cikin abin da yake wajibi sai suka ce innama hiya huna litad'i min anan na ba'ad ne wato ya gafir lakum ba ala zunubiku zai gafarta muku sakin zunubanku to anan sai suka ce idan an ce zai gafarta muku sakin zunubanku wani zunubin ne za a gafarta wanne ne ba za a gafarta ba malamai suka yi tattaunawa shi ma a kan wannan suka ce ai baka ji manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa al-izalamu yajubbu ma qablahu ba cewa musulunci yana rage yana yanke abin da yake gabanin sa ba to tunda ya ce al-islamu yajubbu ma qablahu wato a ce ya gadu lahu min dhunubikum zai gafarta muku wato laifuffukanku wato wanda kuka yi kafin ku karɓi addini wato zai gafarta muku kafircin da kuka yi a baya da abubuwan da kuka aikata kafin zuwan addinin kaulu wasu malamai suka ce wannan ne wasu malamai suka ce bayanin jinsi bayani ne na jinsin zunubin ba'ada zunubikum don haka a nan abinda suke nufi kenan abinda wannan aya take nufi kenan zai gafarta muku huquqallah haƙoƙin Allah huquqal ibad kuma sai ka nemi yafiyan bayi don haka a nan wato ba wai ma qabla islamihim ne za a gafarta musu ba a lokacin da suka musulunta ma za a gafarta musu haƙoƙi ne na Allah amma haƙoƙin bayi sai bayi sun yada kayansu wannan ma yana daga cikin abin da malamai suka faɗa daga cikin fassarar yadda sun lakum min dhunubikum Zaid ibn Aslam yace a yukhrijukum min dhunubikum ne kawai min din nan ta kwalliya ce zai gafarta muku dukkan zunubanku da kuka nemi yafiya, wato duk lokacin da ka nemi gafarar zunubin ka Allah zai yafe maka. Shi ne yace ma'ana ke nan, yaghfir lakum min dhunubikum mastaghfartumuhu minha. Allah zai gafarta muka daga dukkan daga zunuban ku abinda kuka nemi ya yafe muku daga ciki. Na biyu daga cikin bisharar da aka musu, wai waqirkum ila ajlin musamma. Allah zai muku jinkiri zuwa ajali da aka ambata muku, wato ajali da Allah subhanahu wataala ya yanke muku na rayuwar ku. Ibn Abbas yace ayyun fi amarikum, zai muku jinkiri a rayuwar ku gama rayuwar ku wanda Allah ya diba muku. Wa ma'anahu anna Allah ta'ala kana qada qabla khalqikum aw qabla khalqihim annahum in amanu bika fi amarihim wa in lam yu'minu udilu bil azab. Wa to sharati an tafata fi biyuke na rayuwar, kamar yanda yake cikin matan Allah subhanahu wa ta'ala, an ce kowannen mu yana da ajali guda biyu, kamar yadda malamai suka yi dogon bayani, suka yi dogayen bayanai a kan wannan wanda ba muhallinsa ne mu kawo shi nan ba. Wato ɗan adam akwai ajalinsa muƙarrar wanda aka ɗiba masa mafi tsawo, akwai ajalinsa da jere. Wannan malamai suna son tafi kan wannan, kowannen mu yana da ajali biyu, ajalinsa mai tsawo da ajalinsa da jere. Kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ba wa mala'iku dama su lura da aikinka. Idan ka cika alƙawarin da zai sa ka samu dogon ajali, sai ka samu dogon ajali. Idan ba ka cika ba, sai a ɗauki gajeren ajalinka. Wannan a wannan famban wasu hadisai da dama suka zubu, wasu masa'ilu na addini da dama suka zubu, daga ciki akwai wannan cewa Allah ya rubuta idan sun bi annabi Nuhu sun a ajalinsu, to za su kai ƙarshen rayuwarsu, kowa zai kai ƙarshen rayuwarsa wanda aka riga aka rubuta masa na wanda ya biyayya da annabinsa. Idan suka ƙidin annabi Nuhu, gajeren ajalinsa da aka ɗauka masa zai same shi, shine ajalinsa na halakarwa. To amma ilmun lahi na ƙadim, wannan baya canjawa, wannan ne lauhul mahawi wanda tabati a nan ake ganin wannan lauhul mahfuz wanda aka ajiye mala'iku suna kallo, to su a nan suke kallon wannan. Amma shi kuma ilmun lahi na ƙadim ya riga ya san wanne za su yi, kuma a iya nan ya tsayar da abu. Karatu ne wanda yake sai manyan malamai su suke kutsawa jikinsa. Wato masdarin wannan shi ne yamhullahu ma ya sha'u wa yuthbit ko yuthabbit aw al-qira'a wa indahu ummul kitab. Ko yamhullahu ma ya sha'u wa yuthabbit shi ne aka ce wannan matsayi ne na lauhul mahfuz, kisa malamai suke kiransa lauhul mahawi wal ithbati. Inda sun ce lauhul mahawi wal ithbati, wannan aya suke nufi mahawu yamhullahu ma ya sha'u, ithbatu wa yuthabbit shi ne matsayin ithbati. Wa inda hukumul kitab, inda hukumul kitab kuma shi ne ilmul lahin azali al-qadim, shi ne hukumul kitab wanda ba ne ittila'i a kan wannan. Shi wannan ba wanda yake ganin sa cikin bayin Allah, sai Allah shi kadai ya bar wa kansa sanin wannan. To a ummul kitab abu guda ɗaya ne, kowa ya Allah ya riga ya san abin da ya tsayar. Amma a lauhul mahfuz wal ithbati ana iya samun abubuwa, shi yasa watakila a lauhul mahfuz wal ithbati za a ga cewa dutse zai faɗo kansa. Sai kuma a ga dutsen ya faɗo kansa ko baka mutu ba, saboda an rubuta sharafi guda biyu. Idan ka yi addu'a to dutsen zai faɗo kansa, amma zai wargaje ya rurguje ya faɗo kansa yana gari-gari. Idan akwai wani abu da kai wanda zai kare maka bala'i a wannan rana, kamar sadaka yana daga cikin abin da yake kare wa mutane bala'i. Haka nan ko a rubuta wani su gani a rubuce zai mutu ranan kaza ga watan kaza sai su ga ranan da zo bai mutu ba me ya kawo haka akwai adadin sa dogo shi aka boye muku adadin sa da dare shi aka rubuta ko kuma an rubuta gaba daya to tunda yayi abinda zai sa adadin sa yayi tsawo to wannan ganin mutuwa ne yanzu ba za su ganta ba ba za su ga ya mutu ba lokacin yayi amma ba zai mutu ba wannan anan malamai suka zuba abinda ya shafi cewa wanda ya yi biyayya ga iyayensa Allah zai tsawaita rayuwarsa wanda bai yi biyayya ga iyayensa ba Allah zai gazarta rayuwarsa shi yasa ma yana cikin hadisi sallallahu alaihi wasallam wanda yake son ayi masa albarka a rayuwarsa an yubaraka lahu fi umrihi wa yunsa'a lahu fi ajalihi falyubirra walidayhi wanda yake son a masa albarka a rayuwarsa kuma a masa jinkiri a ajalinsa ya nuna ma nuna ma ajalin ya zo amma an jinkirta shi ba karkiransa ba to falyubirra walidayhi ya bi iyayensa au kama qala to kada aje wannan kenan in idza barra walidayhi burika lahu fi umrihi wa nusi'a lahu fi ajalihi tiko fi umrihi wa in lam yati walidayhi lam yubarak lahu fi umrihi wa lam yusa'a lahu fi ajalihi aw fi umrihi wato idan ya ji iyayensa dan haka me yuwa ne zauna cikin wadata kuma a tsawaita masa rayuwa wannan an dauki dan ya dauki dai bangaren kenan amma shi yayi wa kansa tunda shi yayi iyayensa sai ya samu wannan sakamako me yuwa ne kuma a gajarta masa rayuwarsa kuma a kuntata masa rayuwa saboda shi ne yayi abin da ya tantance wannan saboda ya dauki kashi na biyu wannan dai shi ne a cewa da aka yi yuwakirkum ila ajalin musamma idin kirta muku zuwa ajali wanda yake abin ambatawa imamu muqatil yace abinda ake nufi zuwa kirku ila ajali ila muntaha ajalikum fi afiyatin la yu'aqibukum bil qahr wa la bil dhab wal ma'na ala hadha yu'akhirukum min al uqubati wal shada'id ila ajalikum su anan wani kamar masabar malam muqatil su ba su ganin za a tsawaita rayuwa ba su ganin akwai dogon ajali akwai gajeren ajalin ajalin dai guda ɗaya ne amma me ya ma'ana rayuwa ka rayu cikin jin daɗi da kwanciyar hankali to shi kenan wanda ya ji Allah a cikinsu da wanda ya ji iyayensa kamar wajen maganar biyayya ga iyaye ɗin ko ajali sai yayi rayuwa mai daɗi rayuwa mai albarka amma dai ajalin duk tsawonsa ɗaya ne ko ka yi shi ne dogon ajalin amma cikin wahala da rashin albarka ko ka yi dogon ajalin cikin albarka da jin daɗin rayuwa shi ne ma'ana kenan na wannan yau akwai kuma ila ajalin musamman shi ne kuma ma'anar hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa wanda ya yi biyayya wa iyayensa za a masa albarka cikin rayuwarsa kuma a jinkirta masa ayi masa albarka cikin rayuwarsa kuma wa yinsa lahu fi umrihi a mata jinkirin rayuwa dan haka su anan suna ganin ba wai in an daidai 80 in ka ji iyayensa za ka yi 80 din in ba ka yi iya mai iyayensa ba za ka yi 60 su imamu muqatil ba haka suke kallo ba su suna ganin 60 din ne za ka yi 80 din za ka yi amma cikin wahala za ka yi babu daɗi a cikin rayuwa in kuma kai biyayya 80 za ka yi amma a cikin walwala da jin daɗi za ka yi ni a fahimta na da fahimtar wasu daga cikin malamai duka abin da ake guje masa ɗaya ne su masu ma buƙatun suna gujewa a ce an raba ajalin biyu Allah ya canza manufarsa daga gajeren ajali zuwa dogon ajali sai suka faɗa cikin kuma fahimtar cewa to kuma Allah ya raba manufarsa guda biyu jiyar da dai daɗi ko ta da cikin wahala to ga ainihin manne an raba abun guda biyu ne an raba aikin da za a yi akan take nan gida biyu a nan din ma akwai hojin din akwai bangaren cewa za ta ji dadi akwai bangaren cewa za ta ja wahala an gane na'am to Allah subhanahu wataala yace wa yaqirkum wa yumkidu ila ajalin musamma zuwa wani ajali wanda yake abun ambatawa inna ajalallahi sannan dai ajalin Allah idza jaa la yuwaqqaru law kuntum ta'lamun ajalin Allah idan ya zo ba a jinkirta shi illa kun kasance kun san haka to da bai kamata ku saba wa Allah subhanahu wataala ba ai idza jaa al-maut la yu'aqqabu bi azabin kana aw bi ghairi azabin nan a wani inda mutuwa ko yazo ko azaba ta zo ko azaba ba ta zo ba ba za a jinkirta muku ba wa adama al-ajala ilayhi subhanahu li'annahu alladhi athbathahu an sai adala lahi ne ai ajalukum ne amma sai aka nasabta shi zuwa ga Allah saboda Allah shine ya yanka ajali din wasu kuma suka ce a aja a wani wuri kuma Allah subhanahu wataala ya ce ajaluhum ko ajaluhum wannan ai zikba zuwa gare su ne wato ajalin kai rayuwarka ajalallahi aikin Allah a kan rayuwarka ajalin ka kuma nazari zuwa ga kai kanka yadda zaka kai zaka yi rayuwa to ajalin Allah idan ya zo ba a jinkirta shi Allah kun san alamu da kun zama kun san haka da kun yi biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala ma'anar ajalin Allah ne ko ba a jinkirta shi to wannan kuma yana komawa ga inda hu ummul kitabi ke wannan shine ajalin lahi din wanda Allah ya riga ya san ya tabbatar da shi shine ya koye wa kowa sai shi ya sani to wannan ba ne jinkirta shi amma ajalin mahau za a iya mahau kuma za a iya isbatu wannan shine abinda malamai suke magana akan shi ne mahadin dukkan wani iskali da yake zuwa akan a ce a'a za a kara ma rayuwa za a rage ma rayuwa za addu'a tana amfani ko addu'a ba ta amfani duk wannan madadaran wata tarata ne haɗari ita ce inda malamai suka samu mafita a cikinta cewa in haka ne ai babu amfanin addu'a inda duk abinda aka rubuta maka an riga an rubuta maka to ba haka ba ne an rubuta maka amma akwai sharadi ɗaya da Allah ya sa na mahau da isbar zai ka zame samu gare zai faru gare ka sharadi in ba ka yi addu'a ba in ka yi addu'a ba zai faru ba za ka yi arziki in ka yi yayya ga mahaifinka in ba ka yi ba ba za ka yi ba za ka shekara 80 in ka yi yayya wa iyayenka in ba kai ba za ka shekara 60 to wannan shine mahada din shine ko mafita a cikin waɗannan wujubu da wasu ke ganin kamar akwai iskali a jiki alhali babu iskali a jiki ga wanda ya san asalin abin da ake yi na
ko
shi yasa yake da yake wayo a cikin huduwa da Allah zuwa da Allah wayo a cikin kuma ila ajalin musamma zai jiki ta muku zuwa ga ajali da aka ambata muku ajali da aka ambata muku to yau da aka gaya maka ajalin ka a ajalin ka da aka rubuta wa mala'ikun da suke aiki a kanka to amma din su ne ba Allah ya san ba za ka yi biyayyan ba don haka ba za ka kai wancan ajalin da aka rubuta ba sai ka yi ajalin isbatu an tabbatar maka da ajalin ka gajere ko kuma ya san za ka yi sai ka yi dogon ajali yambullahu mai da Allah ya jaje wannan gajeren ajali ya tsara maka dogon ajali amma cewa inna ajalan lahi sai kuma Allah ya ga magana cewa wa inda hukumar kitab inna ajalan idza jaa la yuqam wannan shine inda hukumar kitab sai Allah kan babu tsari ba rabi a asalin ilimin sa alqadim ya riga ya san ba rabi na'am
قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا
النبي نوح ya tsaya da masuliyan da Allah subhanahu wa ta'ala ya dora masa na kiransa zuwa na kiransa kiransa zuwa ga bautan Allah subhanahu wa ta'ala, amma sai ya zamanto ba su yi biyayya ba, suka kabance shi da rasu da ƙi da istihza'u, ya kai kuka zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala da wannan abin da suka kabance shi da shi. Allah sai ya ce, Rabbi, ya Ubangijina, inni da'autu qaumi laylan wa nahara. Wato mafi yawanci annabawa za ka ji in suna kiran Ubangiji da manya-manyan malamai na gari, za ka ji in suna kiran Ubangiji suna kiransa da siga ta rububiyya. Kika kiransa da siga ta uluhiyya ba, kuke ilahi sai rabbi ya rabbi inna qaumi takazu hada qur'ana mahjura. Saboda siga rububiyya tana tafi nuna ubudiyyarka, tafi nuna kai abdu ne, wanda zai isha'ar da kai da cewa su mabukata ne zuwa ga Ubangiji. Wannan ke sa ba za ka ɗauko wani annabi ko wane ne shi ka ba shi wani abu na rububiyya ko uluhiyya ba, don su kansu sun ce maka huwallazi yurdihim ar-rubu min al-ziyada, ƙaruwansu da rabuwansu daga Allah ne, don haka sai su kira shi da sigar bukata. Saɓanin sigar ilahi uluhiyya, uluhiyya ta san kawai anta ta'alahu ilayhi, amma kana bauta masa, amma rububiyya tana nuna shi ne yake ƙararka, kai ne shi ne kake da bukata da'iman abadan zuwa gare shi. Yana suka amfani suka yi amfani da shi ga rububiyya wajen kiran Allah subhanahu wa ta'ala. Sai ya ce, Rabbi ya Ubangiji, ni da autu qaumi laylan wa nahara, ni na kira mutane na dare da rana. Wannan yake nuna mas'uliyan da kira zuwa ga Allah ba ta da gudu, babu inda aka ce da rana ka yi wa'azi, da daddare kar ka yi wa'azi. Dare da rana lokaci ne na yin wa'azi, don haka ya ce, na kira mutane na laylan wa nahara, dare da rana ina musu wa'azi. Idan ya kama, domin kamar yadda mutamalar ya ta likulli zamanin makan wa likulli makan likulli zaman likulli makanin maqal wa likulli maqalin makan, wato in ya kama wa'azin da daddare ne ya danganta da hikimar shi ne wa'azi, wani wuri ne zai fi samun mutane za su iya haɗuwa da kyakkyawan sauraro, to sai ya ajiye musu lokacin. Sai ce, Rabbi ya Ubangiji, ni da autu qaumi, ni na yi wa'azi wa mutane na kira su laylan wa nahara, na kira su da daddare, akwai lokacin da nake kiran su da rana, falam yazidhum du'a'i illa firara, amma kira na bai daɗa musu komai ba sai gudu daga wato gaskata abin da na gode shi. Wasu malamai suka ce, da autu qaumi laylan wa nahara, wai wato na kira mutane na dukkan zamani, bai maganin a'a ya akwai lokacin dare akwai lokacin rana bane, a'a saboda babu wani abu a cikin zamani sai laylu sai naharu, don haka ya kira su laylan ya kira su nahara, ba wai yana kiran su da daddare wata rana, yana kiran su a'a, ma'ana na kira su fi kulli al-ahali, a kowane hinu na kira su, babu bambanci tsakanin dare da rana, wato tun da suka ka umurce ni babu minti ɗaya da na rage ba na kira ba ne. Wanda kuma da yawa daga cikin malamai suka ce wannan ya fi wuya a cikin ijtimai, cewa babu hutu kenan yana kiransu. Wasu suka ce, ai ma'ana wai babu hutu ba ne, ma'ana dai yana nufin ya ce kawai tun da aka tura shi annabta babu ranar da bai yi wa aji ba, shi kenan. Wannan ke fi sauƙi. Falam yazidhum du'a'iya illa firara, babu abunda kira na yake ƙara musu sai guduna. Duk lokacin da na yi wa'azi sai ya zamanto kamar ina ƙara bala'i gare su, lokacin suke daɗa fantarewa suke daɗa guje mun nan.
وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أفادئهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا.
نعم. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم كل من كل لوكة نشراب يا توسيدا na inna dan da shi cewa tabbas haka abu ne ni ko yanzu ne kira ya alu asabihum fi adanihim sai ne ya tsun su a cikin kunnuwan wanda da shauki ya bahu kullu da mayafan inna bazin yace ya alu fi ya bahu ala rubutin sai su dauko mayafin sai su rufa kansu da shi liyan na ya zuwa uka lamar don karsu ji zancen annabi noma wasu gishahu siyadi idan ziyadatun fi saddil azani wato bayan an sa hannu a kunne ya fi mayafi yana fita wato kara taurara wato lijani tsakanin sautin annabi Nuhu da kunnuwansu kenan duk suna yin haka ne dan kansu ji abin da yake faɗa musu wannan dan hadisin kafirai kenan Allah subhanahu wata'ala ya kaido mana yadda kafirai suka faɗa game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ce la tasma'u li hadhal qur'ani wal gawfi idan kaga an kai da wannan matsayi hujja ta kare sun tabbatar abin da yake faɗan nan gaskiya ne wai zai fiye yi in suka bari suna jin wannan maganar zai sa har ma zuciyarsu ta fara tunanin karɓan wani abu a ciki don haka kawai sai su toshe kunnensu su yafa mayafi a kansu don kar su ji zancensa kamar yadda shi kuma na manzon sallallahu alaihi wasallam suka ce kar a saurara a rinka hayaniya su a maimakon suna su kafircin a maimakon su ce su toshe kunnensu ai da gaba su tafi kunne ma watakila na ta yaji sauki hutu da gasun tsada kansu ne kawai amma su wa'annan cewa suka yi ma ku yi hayaniya la tasma'u li hadhal qur'ani wal gawfi kar ku ji qur'ani kuma ku yi hayaniya da ga mai hayaniya ya hana kansu ji ya hana wani ma yi ciki wannan dabi'a ce ta kafirai wa asaru suka tabbata akan kafircin su wa takbaru suka yi girman kai istibara girman kai wanda yake ne girma na'am
ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا.
نعم. ثم إني دعوتهم فلما موسى كلاس جهارا حديثي yadda Allah subhanahu wataala ya ce ila sabila rabbika bi hikmati wa mawidatin hasanati to ya ubangiji duk wa'annan bangarori na hikmatu da mawidatin hasanati na yi amfani da shi na kira su jiharan a bayyane in tara mutanen gari in mutu wa'azi ko waye wannan yake nuna kenan mai wa'azi yana bukatar wa'annan bangarori guda biyu kamar wasu sa ce a yana yana son abinci da zuwa zai ya kekuya ya kira mutane ya gaya mu a akwai fuskan kira a koye abinda ba zai zama yana da barar zuwa ga al'amma ba akwai fuskan kira zuwa a bayyane da abinda yake sa ya yake wato barar ne a wato cutarwa ne na wato barna ce wanda ta gama ko'ina ko idan kake ce ka kowa ka ce masa kowa ka kira shi da makana in dai banna ce da ta gama ko ina to wannan baya bukatan a je a zauna a buya a yi magana yana bukatan a yi a bayyana amma wanda yake khasatan kamar shi ne unsur na sharri ko shi ne unsur na fitilan ko shi ne unsur na bannan to wannan yana bukatan isra kamar dama wane ne shi ne asalin ya kullo da wannan fitina to shi yana bukatun ka kira shi a gefe kai masa nasiha to wannan israru ce ko jagora ne na al'umma wanda kuma ya bada kofa na tattauna da shi ya bada kofa na taje wurin sa kuma in an je din an jaraba yakan saurara yakan kuma yi aiki da abin da aka gaya masa to wannan yana bukatar isra ka je ka same shi ka ce kana son ganin sa ka zauna da shi kai bazantin din sa ka gaya masa irin abubuwan da kake gani na kurakuran sa wanda ya kamata ya gyara kun baya da jahala to wannan shi yana bukatar haka amma idan ya kasance mai girman kai ne jabbari ne amini ne in an faɗa ma baya ji to wannan baya bukatar isra shi yasa annabi Musa da ya je wajen Fir'auna sai ce Fir'auna yana da nufin da kai kuma gwamna ne ga za ka saba da yari da ya san halin sa inda a koyi ne da masa ma cikin ma ba zai fito ba kafin ya fito ya sa an je an tsare shi an masa wulaƙanci dama ya faɗa da ya san jira abin da ya ce kenan sai la'ajalannaka min al-maqdunina dan haka abinda aka masa ko sai aka zo fada kai sai aka masa wa'azi ko wai an gaya masa gaskiya to shine annabi Nuhu yake cewa kuma ni da autun jihara na kira su a bayyane wato na yi amfani da dukkan wasa'il na da'awa wasa'il na da'awa na yi amfani da wasilatul ijhari na yi amfani da wasilatul ifrari duka bai yi amfani ba don kar misali ai uzuri ne yake ba wa Ubangiji subhanahu wa ta'ala ta ce to da kaje kana ta kiran su ai da ya kamata wasu kiran su za ka yi ai kulfan mutum manya a tattauna ta ce to duna ya Ubangiji na yi wancan na yi wannan da azum jaharan ala ru'usul ashhadi na kira su ala ru'usul ashhadi akan shaidu kowa ya ji mujayiran bid'awati lahum duna khawfin aw tahaffuzin na bayyana da kira na zuwa gare su ba tare da tsoro ba ba tare da nuku-nuku ba sun mai ne alantu lahu sannan na bayyanar musu wa azarantu lahu idrara na kuma koye musu koyewa ai akhbartu sirran wa alanan khufyatan wa jaharan wa kalamtu ma'ahum kullu dalilin fi da'wati ilayhi na kiga kowane hanya da ake bi don ayi kira zuwa gare ka basu karba ba fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara fa qultu astaghfiru rabbakum daga cikin abinda na gaya muku nace ku da ni gafara ubangijin ku innahu kana ghaffara shi ubangijin nan me yawan gafara ne shi ne hakuri ne mai sauki da bawansa idan ka nemi gafarar su kawai sai ya yi maka nake to dan haka wannan abubuwa da kuka aikata na laifuka ba ga Allah kawai ba har ga reni to nemi gafarar ubangijin ku zai yafe mu an ce idan ni mutu wa'azi idan ya mutu wa'azi to mun kama shi mu masa duka sai sun ga bayan kaman bayan numfashi ku dauke shi su sai su jefar da shi a wajen gari sun jefar da shi a wajen gari sai yin asuba ya zo sai ya farfado ya sake rarrafowa ya dawo gari kullum haka suke yi da shi a kai a kai wannan yana faruwa duk wani abu da ya yi ba sa sauraron sa to shi ne ya ce musu duk wannan abu da kuka yi ku nemi gafara ubangijin ku zai gafarta musu kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam mutanen ta'ifa suka jajjaje shi suka jinan ta jikin sa jini ce ba mala'ikan duwatsu ya zo ce ya rasulullah kai min izini in hada tsakanin wannan haka bayani din mun da manyan duwatsun nan guda biyu tun da garin yana tsakani dutse da dutse ne sai in gwara duwatsun kawai a kan su mu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce allahumma bisirni qaumi fa innahum la ya'lam Allah kai gafara ga mutane na kusani da to shi annabi Nuhu yace na ce musu istaghfiru rabbakum kun yi gafara ku mai gidan ku innahu kana ghaffaran shi ne yawan gafara ne ga bawansa na'am.
يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا
يرسل السماء عليكم مدرارا بالمقابل idan kuka bi ubangijin kuka nemi gafaran sa to ya muku gafara zai sako muku sama garin ka kwararo muku da ruwa yusul sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin ya kare ku da dukiyoyi wa banina ya kare ku da yaya maza wa ja'al lakum jannatin zai ba ku gonaki ku yi lambuna wanda Allah kuma anhara zai ba ku koramu sai zan baya kabewa kullum kuke bukatar ruwa sai ku diba malakum
malakum la ta'uduna lillahi wa qara
malakum ne sai ne ku la ta'uduna ba ku kaunan wa qaran ku tamana zuwa lillahi zuwa ga Allah wanda shi ya halice ku shi ya muku komai malamai suka ce a wannan aya sai mu tara wa mai istighfari da abubuwa kamar haka na daya Allah subhanahu wataala ya gafarta masa laifinsa sannan za a samu rashin fari in ana istighfari insul sama alaikum midrara sannan za a samu yalwar arziki wani kun bi amwali sannan za a samu wadatan ƴaƴa haihuwa wa banina sannan za a samu lambuna za a samu ruwan damina Allah subhanahu wa ta'ala kun jannatin sannan za a samu ruwan da za a yi noman rani waje allakumu anhara Imam Hassan Allah ya tsara yadda gare shi a ruwaito wasu mutane suka zo suka ce masa su abin da yake damun su shine suna fama da talauci wasu suka ce abin da yake damun su suna fama da rashin haihuwa wasu da wasu suka ce masa abin da yake damun su suna fama da fari wanda suka suka ce suna fama da farin ma sai ke guje su da istighfari sun da tafi bayan sun tafi wasu suka wayan nan din tawaga na biyu suka suka ce suna fama da talauci ne sai guje su da istighfari sun da tafi wasu da wasu su haihuwa ne baya zama in sun haihu sai yara suna rasuwa suna wari sai ke guje su da istighfari sai sahabban su suka ce masa ya amiral mu'minina ya mutane sun kawo cututtuka kala uku amma duk maganin da kike ba su guda daya sai karanta musu wannan aya yace na gani ne alqur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a harkan annabi nuhu وقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونانا ذلك على ذلك من الشاهدين اللهم انا الامام اللافيا امام اللغه اللافيا وان لك توجيه غير تلك وان التكفير الى الراديو والتلفزيون اللهم لك البركه Allah ya ƙara mana arziki, Allah ya ƙara mana imani mu da su ga baki daya, Allah ya sa mu fita rayuwar mu da kalmar la ilaha illallah Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, iyayen mu da malaman mu da suka koyar da mu, Allah ya sa mu da alheri, Allah ya kyauta mu kwancin su, albarkar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma na rubuta rubutun da ya yi zai da ummai su, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.